demokradiya a yau. Cikin shirin kungiyar kwadago ta Najeriya ta raina kotu ne da ta shiga yajin aiki bayan da shari'a ta ce mata kada ta yi, abinda za mu duba kenan a yau. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda watakila ba za ku kasa sani ba, wani bangaren kungiyar kwadago da ta shiga yajin aiki a Najeriya wadda tuni ta janye matakin ya haɗu da fushin bangaren zartaswa wadda ya nemi hana ta shiga yajin aikin. Kwana ɗaya kamin ta fara yajin aikin, gwamnatin tarayya ta tafi kotu domin neman hana yajin aikin, inda wata kotun ma'aikata a Abuja ta amince da roƙon gwamnatin tarayya ta ba da umarnin kada kungiyar kwadagon ta shiga wannan mataki. Kamin ta janye yajin aikin a ƙarshen makon jiya, gwamnatin tarayya ta bakin babban lauyanta kuma Attorney General na ƙasa Abubakar Malami, gwamnati ba za ta lamunta da irin haka ba.
Ministan Shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya muna tsokaci akan bijirewa umarnin kotu da wani bangare na 'yan kungiyar kwadago suka yi.
Lamura ne na abin da suka danganci da'a da doka da oda, kuma abin da gaskiya al'amari do wasu mu'amala wadda mutum zai yi akan abin da ya danganci mu'amaloli na rayuwa da matsayinsa na ɗan ƙasa, doka ta yi tanadi tsaye a kai. Saboda haka gaskiya al'amari shine ba za ka hana mutum yayi yadda yake so ba, amma kuma ainihin ba za ka yanke hukuncin cewa ba zai ga yadda baya so ba idan ya kasance yayi yake da kan tsari na doka da oda. Matsayin gwamnati a halin yanzu shine da'a akan doka, kuma duk wani yunkuri na kin da'a akan doka ba za a kauda kai ba dangane da shi. Za a tsayu a ga cewa ainihin doka ta yi aikin ta na ganin da cewa an yi da'a akan doka da oda.
Dangane kuma da hukuncin wata kotu a nan Abuja wacce ta haramta wannan yajin aiki, ga abinda sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadagon na ƙasa Comrade Nuhu Abaye Toro ke cewa,
shari'a ai tana da ka'ida, don idan shari'a ta ce ta sammace ka, ai ana kawowa takarda, wa aka baiwa takarda, ba bawo kowa takarda, mu a kungiyance ba da wata takardar sammace ba. Saboda haka sai in mutum ya ga takarda ne sai an ba shi takardar sammace, shi ne zai bi umarnin kotu.
Menene hukuncin kin mutunta umarnin kotu, kuma ta yaya za a san cewa mutum ko mutane ko kungiya ko gwamnati ta ki mutunta kotu? Tambayoyin da muka yi wa lauya Hassan Liman kenan.
Amsa wannan maganan za a same ta ne a ƙarƙashin kashi na 6 na tsarin mulkin Najeriya da kashi na 251 wanda aka yi masa gyara na tsarin mulkin Najeriya. Da kuma kashi na 39 da 40 da 45 duka na tsarin mulkin Najeriya. Domin in kotun da tsarin mulki ta kafa ta yi hukunci, ta ba da oda, ta ba da umarni, duk wani mutum ko jami'in gwamnati ko kuma wanda yake cikin Najeriya ko kuma yake ƙarƙashin aikin gwamnati a Najeriya ko kuma ƙungiya ta kwadago, duk inda aka ba da umarni aka ce kotun ne ta ba da umarni, to wajibi ne bisa ka tsarin mulki bisa ga doka a bi wannan umarnin. Domin in ba a bi umarni ba, haji sabo yin haka an yi wa kotun rashin da'a, an yi wa kotun rashin mutunci, kuma yin haka laifi ne a ƙarƙashin doka, wanda aka yaka zai kai ga in aka ɗauki mataki za a hukunta waɗanda suka yi haka, haji sabo.
To hukuncin da za a yi wa mutum in ya aikata irin waɗannan laifuffuka sun kama daga mai zuwa mai?
To haji sabo, ana iya na farko musamman in dai mutum shi kadai ne aka same shi aikata laifi na ƙin bin umarnin kotun, za a iya kai shi kotun a ƙarƙashin doka na laifuffuka a hukunta shi, ana iya cin masa tara, ana iya sa kai shi gidan kurkuku ko kuma a masa tara tare da tsarewa. Amma yawanci a nan akan yi musu tara ne, in ba su iya biyan taran ba za a iya kai su a tsare su. To amma kaga nan su kungiyar kwadago a Najeriya nan suna ga dara ne akan cewa a ƙarƙashin tsari na 39 da kashi na 40 tsarin mulkin Najeriya suna da dama su yi bayani na 'yancinsu na yin yajin aiki. To amma yin haka tsarin mulkin Najeriya din kuma kashi na 45 aka ce in wannan yajin aikin ko kuma zanga-zanga zai saba wa doka da sauransu, musamman mai doka a nan kamar inda kotu ta ba da umarni, to a nan sun saba wa kaida, sun saba wa tsarin mulki. To nan kamar inda nayi bayani da farko, za a iya hukunta su, amma in wanda aka kawo shi gaban kotu bisa ga karya umarnin kotu, abinda ake so a ji daga bakin sa shin ya san ya aikata, ya ce ya aikata, to in ya nuna nadama, ya nuna ladabi ga kotu, ya ce ya bada hakuri, zai janye wannan kimbin umarnin, to anan za a iya yafe masa, kotu tana iya yafe masa, mai shari'a ma yana iya yafe masa. Haji Sahabu,
ai ya san waɗanne matakai ne za su sa a san cewa sun ki mutunta umarnin kotu? Takarda kotu za ta bayar a kai musu, ko dai kawai wannan sanarwa da aka bayar a kafofin yada labarai ya wadatar?
A bisa ga ka'ida, in aka ce an bada umarnin kotu ga kan mutum ko kan kungiya ko kan gwamnati, to wannan mutumin bisa ga ka'ida na shari'a na tabbatar, kafin a tabbatar a hukunta shi ko a ce ya ki bin umarnin kotu, sai an tabbatar an kai masa wannan order ko wannan umarnin, an jami'in kotu wanda ake ce belief ya miƙa ma wannan dan mutumin takardar hannu da hannu, ko ya sa hannu ko bai sa hannu ya karba ba, amma a tabbatar an miƙa masa, ko jami'an gwamnati ko kuma kungiya a tabbatar an miƙa musu takardar, to a tabbatar an samu shaidar haka. In ba a samu shaidar cewa an bada wannan takardar ba, hannu bisa ga hannu ya gibin umarni, ya karba ya gibin umarni, to wannan shi ne za a yi masa hukunci. Amma in babu shaida, cikakken shaida, an ba shi takardar, to wannan ba za a yi masa hukunci, don kawai a faɗa a radio ko television ko gidan jarida. In ba kotu ne da kanta ta ba da umarni cewa an neme shi a miƙa masa wannan takardar ya ki an sa a ji a liƙa ba, to wannan ba zai sa masa hukunci ba. Haji Sahabu,
to Haji Suleiman, an ji ministan shari'a kuma attorney general na ƙasa na cewa ba dama a bada umarnin kotu a yi breach da shi, domin ƙasa ce ta doka, in wani ya breach da doka to dole kuma akwai mataki da za a dauka. Kana jin attorney general na Najeriya yana da masaniyarsa ba a baiwa kungiyar kwadago wannan takarda ba, sannan kuma yayi irin wannan barazana?
To Haji Sahabu, bayanin da babban attorney general ko babban lawyer Najeriya ya bayani, haka take bisa ga ka'ida, duk wanda ya ki bin umarnin kotun dole a hukunta shi in aka tabbatar an ba da wannan takardar. Amma in yana da cikakken bayani cewa ba a ba su takarda ba, to shi kansa na tabbatar ba zai ce a yi musu hukunci ba. Amma har akwai shaida cewa an ba su takarda kuma an kawo masa wannan shaidar, to zai dauki mataki bisa ga ka'ida, bisa ga doka, ya tabbatar an hukunta su bisa ga ka'ida na shari'a. Amma in babu shaidan cewa an ba su takarda, to ni na tsammani shi kansa a matsayinsa na babban lawyer Najeriya, wato attorney general Najeriya, ba zai ce a musu hukunci ba. Haji Sahabu,
Haji Suleiman, abin da sana ce na faɗi haka saboda ita kungiyar kwadago tana musanta cewa ta ce ita ba a bata takarda ba, saboda haka in ma akwai umarnin kotu sai an bata takarda, kuma ba a bata takarda ba.
To Haji Sahabu, ni kaina ba ni da masaniyan shin an ba su takardar hannu da hannu ko ba a ba su takardar hannu da hannu ba. To su kungiyar kwadago su kansu su suka sani an ba su takardar ko ba a ba su takarda ba. Shi babban attorney general na ƙasa shi ya fi mu sanin shin an ba su takardar ko ba a ba su takardar ba, wanda kuma shi din nan zai iya tabbatar ne bisa ga shaidan da aka nuna masa, jami'an kotun su nuna masa cewa ga shaidan an kai musu takarda sun sa hannu sun karba. Har in ya tabbatar sun sa hannu sun karba, to kaga a nan su din nan ne ba sa gaya mana gaskiya. Amma an babu shaidan cewa ba a kai musu takarda hannu da hannu ba, na tabbatar shi ba zai dauki mataki a kansu ba.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara, da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Masu haro da haka, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako, sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Umar Faruk Musa da Hassan Maina Kaina da lauya Hassan Liman da kuma Cuba Hiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku. Mu zama lafiya.